sashen na Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya. Yau ranar Litinin 19 ga watan April na shekarar 2021. Sarfir Hashim Gumel ne tare da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gamuku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa asusun ba da tallafi ga manyan makarantun Najeriya TED Fund ya kashe makudan kudade wajen tura malamai karin karatu. Haka kuma za a ji cewa rundunar 'yan sanda a jihar Katsina ta samu nasarar kashe wasu 'yan bindiga uku tare da kwace ɗaruruwan shanu. Muna kuma dauke da rahoto na musamman kan yadda halin tsaro ke ciki a Najeriya a daidai lokacin da aka baiwa 'yan bindiga wa'adin su ajiye makamansu. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku da kuma tasirin azumi a wurin matasa. Amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan amuni lafiya, masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Ga labaran. Hukumomi a New Delhi, babban birnin kasar India, sun yi shelar kulle na tsawon kwanaki 6 a daidai lokacin da saurin yaduwa da cutar COVID-19 ke yi a birnin irin yadda ba a taba gani ba, yafi karfin daukacin madafun tsarin lafiyar birnin. Yayin da India ke kan fama da wannan zagaye na biyu na tsananin annobar corona, Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya soke ziyarar da ya yi niyyar kaiwa New Delhi a mako mai zuwa. Ma'aikatar harkokin wajen India ta ce bangarorin biyu a tabakinta za su yi ganawar yanar gizo cikin 'yan kwanaki masu zuwa don kaddamar da shirin sake inganta hulɗar Burtaniya da India. Babban ministan kula da birnin New Delhi, Arvind Kejriwal, ya ce a wani taron manema labarai da aka yi ta yanar gizo yau Litinin, sauran gadajen kwantar da majinyatan gaggawa da suka rage a birnin ba su ma kai 100 ba. Kuma gashi akwai karancin iskar shaka ta oxygen da ma na muhimman magunguna. Kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta ce China na abinda ta kira aikata manyan laifuka na ƙeta haƙƙin ɗan adam ga al'ummar musulmin Yugo da sauran musulmi da ke da ɗibiya da Turkiya da ke yankin Xinjiang na yammacin ƙasar. A wani rahotonta na yau ɗin nan Litinin, kungiyar ta ce da hannun gwamnatin China a wani kwadadadden shiri na kame, kuntatawa da bita da kulli mai nasaba da al'adar mutane da dai sauran aika-aikar da ake yi na cutar da waɗannan al'ummomin. Don haka kungiyar ta yi kiran da a yi abinda ta kira ɗaukar matakin bai ɗaya na ƙasashen duniya don ladabtar da duk waɗanda ke da hannu a wannan al'amari, ciki har da hana su takardun tafiye-tafiye na visa da ma haramcin kai tsaye na tafiye-tafiye da kuma kakaba ma daidaikun su takunkumi don ladabtar da hukumomin da ke da hannu a waɗannan manyan laifukan. An bindige mutane akalla 5 har lahira a wani buɗe wuta da 'yan sanda suka yi kan ɗaruruwan leburori da ke zanga-zanga kan rashin biyar su albashinsu da sauran haƙoƙinsu a ƙasar Bangladesh. Harbe-harben sun faru ne a inda ake gina wata tashar wutar lantarki da China ke samar da kuɗin yi a kudu maso gabashin ƙasar, a cewar jami'an 'yan sanda. Anwar Hussein, wani babban jami'in 'yan sanda a birnin Chittagong, ya ce 'yan sandan da ke wurin gina tashar wutar lantarkin Chittagong CPP a taƙaice, mai aiki da makamashin coal a yankin Panchali, sun buɗe wuta a Latilas ranar Asabar bayan da masu zanga-zangar suka far musu. Leburori masu zanga-zangar sun cinna ma motoci da wasu na'urorin aiki da ke wurin wuta, da 'yan sandan da ke aiki suka yi yunkurin tsaye da tashin hankalan, sai masu zanga-zangar suka zagaye su, suka yi ta jifar su da duwatsu da bulo-bulo, a cewar Hussein. Ya ƙara da cewa 'yan sandan sun samu kansu cikin wani irin hali wanda ya tilasta musu mayar da martani da harbi. Masu taya alkali yanke hukunci a jihar Minnesota ta Amurka na shirin sauraron ba'asi na ƙarshe a yau ɗinnan Litinin a shari'ar tsohon jami'in 'yan sandan Minneapolis da ake tuhuma da kashe George Floyd. Lauyoyin da ke kare mutumin da ake zargi Derek Chauvin sun kammala tambayoyin da suka yi ma masu gabatar da shaida na tsawon kwanaki 2 tun a makon jiya, bayan da masu gabatar da ƙara suka shafe kwanaki 2 suna bayaninsu. Bayan sauraron muhawara ta ƙarshe daga bangarorin biyu, za a keɓe masu ta alƙali yanke hukuncin har sai sun cimma matsaya. Masu gabatar da ƙara sun ce Chauvin, wanda farar fata ne, shine yayi sanadin mutuwar Floyd ta wajen sa masa gwiwa a wuya ya danne. Shi kuma Floyd wanda bakar fata ne, ana zargin sa da amfani da dala 20 ta jabu. Wasu bidiyon da aka dauka na yadda ƴan sanda suka yi ma Floyd a watan Mayu sun janyo zanga-zanga a fadin Amurka da wasu sassa na duniya kan kuntatawa da ƴan sanda ke yi da kuma nuna bambancin jinsi. A ƙarshe, hukumar binciken sararin sama ta Amurka NASA yau din Litini ta samu wasu hotuna da bayanai da ke tabbatar da cewa karamin jirgin samanta mai saukar ungulu mai suna Ingenuity ya yi nasarar gudanar da bulaguran jirgin sama na farko a wata duniyar da ba tamu ba. Masu ilimin kimiyya a ɗakin kula da kuma sarrafa na'urorin sama jannati daga nan duniya na hukumar ta NASA JPL a taƙaice, wanda ke cibiyar fasaha ta California, sun ɓarke da murna da sowa bayan da bayanai suka tabbatar cewa jirgin na Ingenuity ya kaɗa fukafukansa ya cilla sama na tsawon mita 3, sannan bayan wani lokaci ya sauka lafiya lau a doron duniyar Mars. Bayan wasu daƙiƙoƙi da tashin jirgin sama, sai ya ɗau hoton doron duniyar Mars da inuwarsa, kamar yadda shi ma hoton bidiyon da motar nan mai suna Perseverance, wadda ita ma ke can, ta ɗauka daga nisan wasu mitoci ya nuna.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Kwamitin Abintattu na Asusun Bada Tallafi ga Manyan Makarantu a Najeriya da ake kira TED Fund ya ce ya kashe naira biliyan 120 a wajen tura malaman gawar secondary su je ƙarin karatu a ciki da wajen Najeriya da zama bunƙasa harkokin ilimi a ƙasar. Ga rahoton Haruna Lodebiyu daga Maiduguri.
Kwamitin Amintattu na Asusun Bada Tallafi ga Manyan Makarantu a Najeriya da ake kira TED Fund ta ce ta kashe naira miliyan 120 wajen tura malaman makarantun gaba da secondary don su karo karatu a ciki da wajen Najeriya da zaman bunƙasa harkokin ilimi a manyan makarantun gaba da secondary. Shugaban Kwamitin Amintattu Alhaji Kashi Imam ne da ya bayyana hakan bayan ziyarar da ya kai wasu jami'o'i a jihohin Borno da Yobe kuma wasu makarantun gaba da secondary. Ya ce yanzu hakan kuma tura mutane kusan 68,000 zuwa taron ƙasa a waje da ake kira conferences don su masu samu karuwar ilimi. Kwada shiga ce sun dakatar da tura irin waɗannan malamai da ma sauran ma'aikatan jami'o'in zuwa irin waɗannan tarurruka don saboda irin halayyar da wasu ke nunawa na ashe kuɗaɗen waɗannan tarurruka amma su ki zuwa irin waɗannan taro. Na tambayi ɗaya daga cikin ɗaliban da suka ci gajiyar irin wannan tallafi ko ya yake ji da wannan dama da ya samu.
Sunana Dr. Sabo Sale Dagona. Na ci gajiyar ainihin tallafi da TED Fund take bayarwa inda na je na karɓi na sunan PhD a ƙasar Burtaniya.
Shekara nawa kana wannan karatu?
Shekara 4 ya dauke ni da wata 6.
Sanin cewa ga sha Allah baka dama har Allah sa ka kammala wannan karatu. Kamar ya kake ji yanzu game da wannan tallafi da ka samu na karo gurbin karatu?
Alhamdulillah gaskiya sai dai ma mu ce in halin su ne su dai wanda yake dama halin nasu ne sai dai su ci gaba da tallafawa mutane irin mu wanda in ba dan da tallafin su ba mutum da yawa ba zai iya fita waje ya samu irin ilimin da ya samu ba.
To ko menene dalilin da yasa asusun bada irin wannan tallafi ga manyan makarantu a Najeriya da ake kira tekwan ke dokan nauyin irin waɗannan malamai da sauran ma'aikatan? Ga dai shugaban kwamitin Amintattu Alhaji Kashin Imam da zalilansu na yin hakan.
Idan ba a taimaka musu ba su ma ba za su iya koyar da ɗaliban ba, don haka wajibi ne a zama na tilas ne mu taimaka su ma su je makaranta su kara karatu. Mun tura kaman malamai sama da 30,000 karatu academic da non academic kaman mutum 68,000 zuwa conferences a ƙasashen waje domin su ma su kara samu karuwa su kara ilimi.
Kamar nawa aka keɓe don biyan waɗannan ko kuma baiwa waɗannan ɗalibai da su zuwa?
Mun kashe yanzu kuɗi kamanni biliyan 120 wannan abinda mun riga mun bada mun biya kenan a cikin kuɗi kaman bidan 150 da mun ware mun ace a wajen mu dan mu taimaka suma da ban su je su kare karatu musamman a kasashen waje. Wannan shekaran mun kabe kudi kowane jami'a kamar miliyan 150, polytechnics din kamar miliyan 130, colleges of education kamar miliyan 120. Idan da malamai za su yi karatu a Najeriya ne miliyan 150 wannan za mu samu kamar malamai 30.
Alhaji Kashim Imam kenan shugaban kwamitin amintattu da asusun ba da tallafi ga manyan makarantu da ake kira Tech Farm ke bayani game da tallafin da suke baiwa malamai da kuma ma'aikata. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu, rundunar 'yan sandan jihar Katsina da ke arewacin Najeriya ta samu nasarar kashe 'yan bindiga uku tare da raunata wasu, haka kuma ta samu nasarar kwace ɗaruruwan shanu da tumaki a yankin karamar hukumar Kankara. Wakilinmu Sani Sha'ibu Balanfashi na ɗauke da wannan rahoton.
To, dangane da wannan nasara da aka samu ne sun yana tuntuɓe shi a kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina FP Gambo Isa don jin cikakken bayanin waɗanda aka kashe da abubuwan da aka samu.
To, alhamdulillahi Allah ya ba mu nasara. Yau 19 ga watan Afrilu na wannan shekara ta 2021, misalin karfe 4 na asuba, mun sami labari na sirri cewa barayi dauke da mugan bindigu sun yi sata shadu kuma sun biyo ta wata farauniyar hanya ta wani burtali wanda yake dama kuma ya yi kaurin suna wurin wucewa da suke zuwa cikin dajin Rugu. An tare su a daidai fararrabar gurbi da ke karamar hukumar Kankara, kuma lokacin da suke kicikus da mutanenmu wanda DPO na Kankara shi ya jagoranci 'yan sanda suka yi wannan barayi kwantan bauna, kuma Allah ya ba da nasara. An tare su da mota mai suke, ba abin da suke sai buɗe wuta. 'Yan sandanmu su ma Allah ya ba su nasara suka mayar, kuma inda muka ci galaba a kansu akalla ba a kasara ba, an kashe barayi na daji su uku, wasu da yawa sun rantaya a Nakare. Muna kyautar zaton da yawa daga cikinsu, an same su da bindiga an harbe su. Sannan an sami babbar bindiga wacce take AK-49 da harshashi guda 7 a cikinta. Sannan mun samu shanu guda 160 waɗanda yake na al'umma ne, mutanen ƙauyuka da suka rindabe suna korawa. Sannan an samu tumaki na sata su ma guda 174 a hannun wannan barayi, da baburansu waɗanda suke fita yin wannan masha'a guda 2, wanda duka kuma mun nuna wa 'yan jarida yau a babban hedikwata. Hatta waɗannan gawawwaki mun zo da su. Sannan har ila yau rundunar ta yi nasara lokacin da ta kama wasu gawurtattun barayi na daji su 2, da wani Buhari Yusuf ɗan shekara 25 da Usman Alhaji Bammi ɗan shekara 30. An kama su ne a unguwar Mai Kawo da ke ƙaramar hukumar Bakori, kuma an yi nasara karkamanta cewa kwanakin baya can an kashe wani bawan Allah Ibrahim Fatahi a ƙauyen Jargaba, kuma inda muka gudanar da bincike kuma jiya 18 ga wata na Afrilu da misalin karfe 8:30 na dare, lokacin da muka samu wani labari na sirri, OC anti kidnapping ya jagoranci 'yan sanda da 'yan vigilante, kuma aka kai su mame a makoyar waɗannan barayi inda aka kama waɗannan mutum 2 da na lissafa. Akwai bindigu da aka samu kira AK-47 guda 2, kowanne daga cikin su barayin nan suna ɗauke da bindiga kira AK-47. Sun yi bayani sun ce wani abokin satar su, wani baban gida shi yake da waɗannan bindigu. A kes na uku, wani muka kama wanda ake wa lakabi da Risku Ibrahim Ma'ruf ɗan shekara 40, wanda yake ɗan tashar Bokiti ne da ke ƙauyen Runka na ƙaramar hukumar Safana. 'Yan sandanmu da ke gudanar da sintiri suna bincike a kan hanyar dutsen ma zuwa Katsina sun yi kicikus da shi lokacin da suka same shi da ɗauke da harshashi na ƙirar AK-47 guda 96. Sannan an samu kuɗi 780,000 waɗanda ya arce ya basu a hannun 'yan sanda. Lokacin da muka gudanar da bincike kuma muka bayar da sanarwa muna neman shi, kuma Allah ya ba da nasara aka kama shi, shi ma yana hannunmu muna gudanar da bincike. Waɗannan su ne nasarorin da muka samu guda uku, kuma muka kira 'yan jarida domin mu nuna musu.
Yanzu me sakonka ga jama'a don ci gaba da wannan yakin da kuke da ta'addanci?
To, alhamdulillahi, yaki da ta'addanci abu ne wanda yake al'umma su haɗa kai su ba da labari na sirri. 'Yan sanda ba za su iya yi ba, dole sai da haɗin kan mutane.
Sani Sha'ibu Balanfashi, muryar Amurka daga Katsina, Najeriya.
to yanzu kuma lokaci ne sani Shaibu Malumfashi zai sake dawowa da rahoton wannan karin da rahoton na musamman.
A Najeriya, yayin da wa'adin da shugaba Muhammadu Buhari ya baiwa manyan hafsoshin rundunonin tsaron ƙasa na su murƙushe ayyukan ta'addanci yake ƙara karatuwa wato kafin damuna ta faɗi. An kuma bada waɗannan kwanaki 60 ga mahara na su maza su mika kansu da kansu su tuba su bar ta'addanci ko kuma su fuskanci fushin hukuma. Yanzu a yanzu dai wasu a jihohin arewa maso yammacin Najeriya sun fara mika kansu a jihohin Zamfara da Katsina. Shin ko yaya lamarin yake a jihar Katsina? Tambaya kenan da na yi ma mai baiwa gwamnan shawara game da harkokin tsaro Ibrahim Ahmad. In ji ko yaya lamarin yake?
Tubalan sada abin da za ka lura wannan nasara ta nuna cewa jama'a sun fahimci cewa daga dai shi mai girma shugaban kasa zuwa gwamnan mu da sauran duk wanda ke cikin wannan al'amari na ganin Najeriya ta zauna lafiya abinda suke bukata jama'a su fahimci in da aka dusa. Ita dama gwamnati kokari take ta jawo hankalin mutane ta daidaita sai ta maido su kan alkiblar da ya dace. Ai ita abinda take so dama jama'a su shuruba wasu ake ajiye ta kashe mutane ba gayar ba da nini. Idan kana an yi yaki to sai ya kama dole, amma idan mutane za su fahimci cewa gwamnati abin da take so a zauna lafiya ci gaba bai zuwa sai da zaman lafiya. Su kansu Fulani nan da sauran 'yan ta'addan sun gane cewa ai cutar kansu da kansu suke yi. Duk wanda ke inda za su yi wannan fitinar kwarar su yake bai san su da alkhairi. Yau ina rayuwa mai alkhairi kullum kana cikin daji ana farautar ka kawai da ake farautar dabba. To ina ga sun fahimci cewa abin da ya fi dacewa ya fi maslaha a rayuwarsu shi ne su bar wannan ta'addancin su koma mutanen da aka san su na kirki na ta Bafullaci ne an san alkunya gare shi an san na takama da addini ne nan fodio abinda ya sa Bafullaci ne ya daraja a da kenan. Wannan mataki da gwamnati ta dauka ya sa Bafullaci ne ya fara tunani cewa maimakon ya zama sanin wani gare ya dawo shi ma ya zama cikin umma harkar rayuwa da shi ya dawo makiyayin shi na da mai arziki da cin nasara. Tunda abin zaka zo mallam Sani shi bi mun wanda ya nasara da ta'addanci yi min mutum guda wanda ya arziki da ta'addanci duk cikin wannan kyawun abubuwa. Da kuma abu ne na imuwa na rashin hankali wanda kuma jarabawa shi ta abuka musu to amma alhamdulillah yanzu wannan matakan da aka dauka na nuna musu inda ta'addanci da kuma kokarin a jawo su yake a nuna musu cewa su ma mutane ne in kasa ne idan suka ba da kai yanzu to sai a kai musu cigaba a yi musu hanyoyi a yi musu asibitocin dabbobin su da makarantu da sauran abubuwa za a samu cigaba na nasara. In ba an samu zaman lafiya ba za a samu haka.
To yanzu a yanzu an sami kaman wasu daga cikin waɗanda suka tuba na gaskiya?
Kwarai mana kamar yadda kwamishinan 'yan sanda ya faɗa wanda kuma aka nuna ma duniya yanzu mataki da za mu shiga na biyu shine wanda zai yadda ya taho a tafi da tarin shi cikin maslaha to za a yi matakin da zai sa ya san cewa a shaida kwaruwa suka yi kuma yanzu kofar buɗe take kamar yadda gwamnati ta ce duk wanda shi ne yake ba da kan shi to zo wurin jami'an tsaro a tantance shi a yi wani bayanai da ya dace na ganin cewa shi ma an maida shi mutum. Kaga in aka haka a hankali a hankali mutane za su gane cewa a shaida ma wato cutar kanmu muke da kanmu muke ta faɗa da kanmu. To ka ji tsarin da ke akwai yanzu tsari ne na cewa to ku taho a tafi tare amma wanda ya ci ba zai taho a cikin tare shi ba to duk abin da hukuma zai tare da ya mishi ba ga shirya ma kanshi.
Su dai maharan da suka tuba don ratsin kansu a nan jihar Katsina suka gabatar da kansu ga hukumar 'yan sanda sun haɗa da Sale Turuwa da Mani Turuwa Ado Sarki da Sani Mai Daji. Tuban nasu dai yana zuwa a daidai lokacin da wa'adin da shugaban Najeriya ya fara karatowa don cika na su tuba. Shin ko yaya lamarin yake dangane da tuban da suka yi? Tambayar kenan da na yi wa kwamishinan 'yan sanda na jihar Katsina CP Sanusi Buba.
Kamar yadda ka sani gwamnatin tarayya ta ba da umarni babu wani sasanci da za a yi da 'yan ta'addan nan kuma muna nan akan wannan umarnin. Sai wa'innan 'yan ta'addan su hudu suka nuna bukatar na zubar ta'addanci za su hannanta mana matmuga mukamai da ke tattare da su su ba bar dajin musamman su dawo cikin gari. Muka tura aka amso mukamai muka zo tare da su muka kai su wurin gwamna kamai kiran GPMG General Purpose Machine Gun guda biyu kiran AK-49 guda daya kiran AK-47 guda 23 da kuma arsashe different calibers suka bar har sa shanu na sata wurin 45 su nuna lallai da gaske suke suka hannanta mana wa'innan shanu yanzu mun ba komitai wadda sar gwamnati ta shirya na tabbatar da gaskiyan ownership din wa'annan za mu tabbatar an ba su orientation da kuma rehabilitation domin sun ce su suna ma iya taimaka ma jami'an tsaro wurin yaki da ta'addanci din nan ɗan ɗan uwansu ba su tuba sun aje makaman su ba
gwamnatin jihar Katsina ta dauki mataki na magance dukkan wasu abubuwan da Fulani makiyaya da masu zama daji yan bindiga suka taba kokawa a lokacin da aka yi wani sulhu a baya cewa ba su da rigage burtali wurin kiwo wurin shan ruwan dabbobi da makaranta domin yaran su su riga zuwa karatu to wannan mataki an dauka kuma shine na tambayi mai bawa gwamna shawara game da kiwon bisashe Dr. Lawal Usman Bagewa maji inda ake a halin yanzu
kuma ga nake ga maka gwamnatin ya kasa mun yi burtali kilomita wajen 3000 wanda suka zazzaga daga daura suka dillo can waje jan kusada suka wanda suka iyaka da Kano an yi su daga Jibiya sun tafi sun kai su hada dajin birnin Gwari ta wanda lokacin mun yi ga ma so in ka lura yanzu muna cikin wannan test kenan sai test na biyu da muke ciki zaka mun samu approval din gwamnati cewa muna son mu gyara dukkan makarantu na Fulani da aka bari suka lalace za mu hada da hukumomi da su dam da ke akwai ta jiha da kuma dam da ke 31 wanda ke cikin dajin rugudin nan da ake ta wannan rikice-rikice su ma halin za a je a duba su a kawo bil ɗinsu a gyara su ma. Na uku matakan da muke da shi kuma shi ne na yin madatsun abinci inda za a yi su. Da su waɗannan muna haɗin kai da gwamnatin tarayya inda muke son mu hidda kamar hekta 5,000 wanda za mu yi bambanciyawa a wurin. Zai hekta 2,000 za mu ba manoma da makiyayan da Fulani 1,000 suna noma saboda samun abinci. Hekta kuma 1,000 za mu kawo private investors wato ko masu hannu da shuni wanda za su zo su kafa masana'antu kamar irin su da ake yin siyo. Abin ba batun ke yi wata bane ba za su zo na su samu abinci lokacin da ba abinci a lokacin kuma lokacin ranar da muke magana. Muna son kuma masu hannu da shuni private investors din su ma su shigo cikin sha'anin kiwo da kuma sayen dabbobin nasu da za su yi amfani da su da kuma ainihin abubuwan da suke hidowa ga dabbobin kamar nono da fata da nama zaman ta sun fosasin nasu wanda zai zama ga hanyar kasuwa gare su ma. Abubuwan da muke dan shirye-shiryen kenan gaskiya. Dama duka aliyar kamar yadda ya kafa da Alhaji Sani magana ce ta ya za mu zaunar da su waɗannan makiyaya su koyi sana'o'i daban-daban banda wannan kiwon suna gaba. Da za su san addinin saboda yawancin su ba san ma addinin su ba. In ku ka san addinin ka abubuwan ma da za ka yi ta'addanci ba za ka yi shi ba.
Dr. Lawal Bagewa kenan. Sani Sha'ib Malumfashi muda Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gai da Sani Sha'ib Malumfashi. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Kungiyar kwallon kafar ta Tottenham ta Ingila ta sallami mai horar da ƴan wasanta Jose Mourinho bayan kwace tsawon shekara ɗaya da rabi a kungiyar. A wata sanarwa da ta fitar a yau Litinin, kungiyar ta ce ta sallami kocin ɗan ƙasar Portugal ne tare da ayarin jami'ansa na horarwa a kungiyar da suka hada da Joao Sacramento, Nuno Santos da Carlos Lalin da kuma Giovanni Chiesa. Wannan kuma na zuwa ne a yayin da ya rage kwana shida kungiyar ta Tottenham ta fafata da Manchester City a wasan karshe ta gasar Carabao a ranar Lahadi mai zuwa. Shugaban kungiyar ta Tottenham Daniel Levy ya bayyana Mourinho a zaman kwararre wanda suka ji dadin aiki tare, to amma ya ce an dauki matakin korar tashi ne saboda abubuwa ba su tafi yadda aka bukata ba a kungiyar. Duk da yake dai kungiyar ba ta kai ga fitowa fili ta bayyana dalilin korar ta Mourinho ba, amma ana ganin lamarin ba zai rasa nasaba da yadda kocin ya kalubalance shigar kungiyar a sabuwar gasar Super League ba, wanda kuma ya sami goyon bayan masoyan kungiyar da dama. Mourinho ya soma aikin horar da ƴan wasan kungiyar ne a watan Nuwamban shekara ta 2019, inda ya maye gurbin Mauricio Pochettino a kwantaragin da zai kai har a ƙarshen kakar wasanni ta shekara ta 2023. Rahotanni na nuni da cewa dukkan kungiyoyin kwallon kafa 12 da suka bada sanarwar ɓallewa domin kafa ta sabuwar gasa ta Super League ta Turai sun ajiye matsayi da mukaman su a hukumar kwallon nahiyar Turai wato UEFA da kuma kungiyar kungiyoyin kwallon kafar Turai wato ECA. Kungiyoyin dai sun hada da na gasar Premier ta Ingila, Arsenal da Chelsea da Liverpool da Manchester City da United da kuma Tottenham, sai Barcelona da Real Madrid da Atletico Madrid daga gasar La Liga ta Spain. da kuma Inter AC Milan da Juventus da ke fafata gasar Serie A ta kasar Italia. Matakin kungiyoyin da ya fuskanci kakkausar suka a yayin da hukumar UEFA ta sha alwashin hana aukuwar wannan yunkuri. Rahotanni sun bayyana cewa shugaban kungiyar Juventus Andrea Agnelli ya ajiye mukamin sa na shugaban kungiyar kungiyoyin kwallon kafar Turai kuma dan kwamitin zartarwa na UEFA. Ita ba kungiyar Manchester United ta ce jami'in ta Ed Woodward ya ajiye mukamin sa a UEFA, haka kuma kungiyar ta fice daga kungiyar ECA. A halin da ake ciki kuma hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta yi barazanar haramtawa dukkan yan wasa da ke takale da kungiyoyin Turai da ke shirin ballewa daga bugawa kasashen su wasa a gasar cin kofin duniya. Tuni kuma hukumar kwallon kafar Turai ta UEFA ta sha alwashin hana kungiyoyin buga wasannin league na kasashen su, tare kuma da haramtawa yan wasan su bugawa kasashen su wasanni na kasa da kasa. Manazarta sha'anin wasanni a Najeriya dai na ganin duk da yake kasar ba za ta rasa dan wasa ko ɗaya ba, saboda ba dan wasan ta ko ɗaya cikin kungiyoyin 12 da ke neman ballewa a halin yanzu. To amma hakan kan iya haifar da illa ga kasar nan gaba kadan idan aka bude kasuwar cefanen yan wasa. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida na Sanyinna, menene tasirin azumi a wurin matasa?
Sunana Abdulhamid Malam Ahmadu, mai wa'azi da magaram Niger. A takaice zan yi jan hankali ga ƴan uwana matasa albarkatun cikin wannan wata da muke ciki mai daraja mai alfarma, watan Ramadana, wanda Allah yake cewa cikin Alkur'ani shahrur Ramadana allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnas, shine wata na Ramadana wanda Allah ya sabbata, wanda unzila fihi alqur'anu, an sabbata alqur'ani a cikin shi, sai Allah ya ce hudan linnas, shirye ga mutane. A farko abinda dan adam yake fara zamantawa bayan ya hutar ga harin kuruciya ta yarinta zai zamanto saurayi, shi kuma saurayi mutum ne wanda zai zamana cewa yana da kwallo luwa wadda a kullun tana buƙatar miza ne abinda zai ja ta rayuwa da ta tafi daidai, ya zamana yayi rayuwa harkon shi ya amfana da ita a wajen tahiyyar da ita ganin ya shiri. Babban abinda za mu magana akai matashi ya kiyaye kanya daga barin shaye-shaye a cikin wannan wata mai alfarma, saboda Alkur'ani yana cewa wala tulqu bi aydikum ila tahaluka, kala ku kai kanku ga abubuwan da za ku hallaka. Amma ya zamanto ga tagayyarar rayuwarka ko kuma tagayyarar hankalinka ko kuma kai asarar lokacinka, wanda anan gaba in ka wuce halin kuruciya ta matasa zaka shiga halin zamantakewa ne zaka rike iyalanka. Shi ko yana da kyau a ce duk wanda zai shilgabanci ya rike gida ko ya rike wata jama'a, ya zamana an same shi da hankali da nsuwa kuma tare da lafiya, yadda ita wannan al'umma zai ba da tarbiyya mai kyau. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wadi a cikin hadisi yake cewa ya isko taron sahabbai samari yace ya ma'ashar shababi man istada aminkum alba'ata falyatazawwaj, ya ku taron samari wanda ya samu dan abin hannu ya aure, fa in lam yastati ba zai iya ba, annabi yace fa alaihi bisawmi, na gare shi ya dinga yin azumi. Kenan wannan azumi mu matasa yana cikin abin da yake taimaka mana wajen ragewar sha'awa, in ma ya zama da cewa baka da aure. Saboda haka bai kamata ba ga matashi ya zamana cewar a Ramadan ya dinga cin abinci ko kuma ya ci gaba da shaye-shayen shi saboda lalaci. Almuhim abin da musulunci yayi so, idan Ramadan ya zo matashi ya zamana cewa ya zagi ne damsi wajen yawaita yin addu'o'i da yawaita yin azkar.
Allah ya saka da alkhairi. Da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
Hukumomi a New Delhi, babban birnin kasar India, sun yi shelar kulle na tsawon kwanaki 6 a daidai lokacin da saurin yaduwa da cutar COVID-19 ke yi a birnin irin yadda ba a taba gani ba, yafi karfin daukacin madakun tsarin lafiyar birnin. Yayin da inda yake kan fama da wannan zagaye na biyu na tsananin annobar corona, Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya soke ziyarar da ya niyyar kaiwa New Delhi a mako mai zuwa. Ma'aikatar harkokin wajen India ta ce bangarorin biyu a tabakinta za su yi ganawar yanar gizo cikin 'yan kwanaki masu zuwa don kaddamar da shirin sake inganta hulɗar Burtaniya da India. Kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta ce China na abin da ta kira aikata manyan laifuka na keta haƙƙin ɗan adam ga al'ummar musulmi Yugo da sauran musulmi da ke da bibiya da Turkiya da ke yankin Xinjiang na yammacin ƙasar.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sabo ke nan a jerin shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma gobe, idan Allah ya kai mu, za ku zo su abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ta'ala Musi Garba da yake ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Restoration wadda ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau, Ni Sarfi Lahashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Assalamu alaikum.